The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, watakila shirye Rasha take ta harbi sojojinta da suka koma bangaren Ukraine, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin Rasha da Ukraine. Koriya ta Kudu ta yi kacikaca da wasu jiragen yaki a yau Juma'a, bayan da ta gano jiragen yakin Koriya ta Arewa 180 da suka yi tattaki zuwa arewacin iyakar kasar, inji rundunar sojin Koriya ta Kudu, yayin da rikicin yankin ruwan Koriya ke ci gaba da ruruwa. Kanin sojojin saman Isra'ila sun kai farmaki a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin ramuwan gayya kan harbin makamin roka daga bangaren Falastinawa da yammacin jiyar Alhamis.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya da masharhanta sun yaba wa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo akan kokarin da ya yi wajen taimakawa cimma sulhu tsakanin dakarun gwamnatin Habasha da dakarun yankin Tigray.
Ya kamata mu yi murna da cewa kuma tsohon shugaban kasanmu shi ne ya gudu goren ciwon nan. In ma za a samu wani takaddama, kaga wasu sassan Najeriya su yunkuri na Obasanjo zai taimaka da mutuna abin da muka yi wa wasu, ya kamata mu ma mu yi kofi da haka.
Muna kuma tafa da rahoto akan wani rikici da ya barke tsakanin manoma da makiyaya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a garin masalata da ke gunduma birnin Kwani na Jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji cewa mahukuntan Najeriya sun jaddada cewa sabuwar fasahar BVAS da hukumar zaben Najeriya ta INEC ta tanada don zaben shekarar 2023 za ta taimaka wajen hana magudan zabe.
To wannan na'ura ta riga ta da fuskar da dama a katin zaben ka. Wannan na'ura za ta tabbatar cewa kai ne mai wannan katin zaben. Saboda haka bari a yi irin gidan gurguka ga mai tsaro.
Aishatu Jibril Doko, shugabar kwamitin zabe ta Majalisar Wakilan Najeriya kenan, za ku ji karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Watakila a shirye Rasha take ta harbe sojojinta da suka koma bangaren Ukraine, a cewar ma'aikatan tsaron Burtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin Rasha da Ukraine. Saboda karancin kuzari da rashin sanyin aiki, watakila sojojin Rasha za su fara tura dakaru masu kafa a shinge ko kuma masu toshe sassa, inji sanarwar bayanan sirri na yau Juma'a. Waɗannan rukunonin na barazanar harbi sojojinsu da suka koma Ukraine domin tilasta musu kai farmaki, wata dabarar da sojojin Rasha suka yi amfani da ita a baya. Kwanan nan da alaman janar-janar na Rasha suna son kwamandojinsu su yi amfani da makamai akan sojojin da suka sauya sheƙa game da ba da izinin harbi su har lahira bayan an musu gargaɗi, inji ma'aikatan tsaron. Mai yiwuwa janar-janar suna kuma son su ci gaba da kasancewa masu tsaro har zuwa mutuwansu. Ma'aikatar ta ce dabarar harbi sojojinta da suka sauya sheƙa ka iya tabbatar da rashin inganci da rashin imani da kuma rashin da'ar sojin Rasha. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba wa sojojinsa a jiya Alhamis, yayin da ƙasar take bukin karrama sojojin makamai masu linzami da atilali da sojojin kire-kire da fasaha. Koriya ta Kudu ta yi kace-kace da wasu jirage a yau Juma'a, bayan da ta gano jiragen yakin Koriya ta Arewa 180 da suka yi tattaki zuwa arewacin iyakar kasar, inji rundunar sojin Koriya ta Kudu, yayin da rikicin yankin ruwan Koriya ke ci gaba da ruruwa. An gano jirgin na Koriya ta Arewa a yankuna da dama na cikin gida da kuma gabar tekun Koriya ta Arewa na kusan sa'o'i hudu da suka fara da misalin karfe 11 na safe agugun kasar, inji kwamitin manyan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. A wani mataki na mayar da martani, sojojin Koriya ta Kudu sun ce a cikin gaggawa sun tura jiragen yaki 80 ciki har da samfurin F-35A mai cike da fasaha. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta aike da jiragen yaki guda 10 zuwa kusa da iyakar kasar, lamarin da kai tsaye yayi sanadin maida martani daga sojojin saman Koriya ta Kudu. A yau Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai zama domin tattaunawa akan harba makamai da Koriya ta Arewa ta yi bisa buƙatar ƙasashe ciki har da Amurka, kamar yadda wasu jami'an diplomasiya da dama suka shaida wa muryar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin saman Isra'ila sun kai hari a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin ramuwan gayya kan harbin makaman roka daga bangaren Falastinawa da yammacin jiya Alhamis. Wannan ne karin farko da Isra'ila ta kai hari ta sama tun lokacin da Isra'ila din da kungiyar jihadin Islama da ke mallakan zirin Gaza suka yi yarjejeniyar tsagaita wuta a cikin watan Agusta. Aikin da sojojin Isra'ilan suka yi a sansanin 'yan gudun hijirar na Jenin a yammacin kogin Jordan ya kashe akalla Falastinawa biyu a wurin, inji ma'aikatar kiwon lafiya ta Falastinu. A cewar kungiyar 'yan bindigan Falastinun, ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe komanda ne na yankin. Mayakan Gaza sun harba makaman roka zuwa kudancin Isra'ila da yammacin jiya Alhamis, inda suka tada ƙararrawar sanar da neman agaji ta yankin.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yabawa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo bisa rawar da ya taka wajen taimakawa aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar Habasha da dakarun Tigray da ke arewacin ƙasar. Masana harkokin diflomasiyya da na tsaro a Najeriya su ma sun tofa albarkacin bakinsu game da batun. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo, wanda tarihar Afrika ta nada shi a matsayin mai shiga tsakani a rikicin cikin gida da ake yi tsakanin gwamnatin tarihar Ethiopia da 'yan tawayen Tigray da ke neman ɓallewa daga ƙasar, ya samu nasarar shawo kan ɓangarorin biyu inda suka sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a ƙasar Afrika ta Kudu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yarjejeniyar ta sa ɓangarorin biyu sun amince da maido da doka da oda, barin ayyukan jin kai su gudana cikin aminci da salama, da ake sa ran zai bude wani sabon babi a ƙasar ta Ethiopia. Yaƙin basasa ya ɓarke ne a ƙasar ta Ethiopia a watan Disamba shekara ta 2020. Da ya jaza hasarar rayukan bayin Allahn da bai san hawa ba balle soka. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ya ce da wannan sa hannu na yarjejeniyar zaman lafiyar, an diga ɗanba na kawo ƙarshen yakin basasa da aka shekaru biyu ana zubar da jinin bayin Allah. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da aka cimma a halin yanzu tare da taimakon Chief Olusegun Obasanjo, wannan kam abin alasan barka ne, inda masana a Najeriya irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ke cewar dada abin alfahari ne.
Dan Najeriya kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya shi ne yin shugabanci samun wannan sulhu da zai kawo zaman lafiya a ƙasar Ethiopia. Kamar yadda ka sani, abu ne da aka dade ana yi, a tashi a yi yaƙi a tsaya. Wannan yarjejeniyar sun ce za su samu zaman lafiya na dindindin ne. Ya kamata mu yi murna da cewa kuma tsohon shugaban ƙasarmu shi ne ya jagoranci wannan. In ma za a samu wani takaddama, kaga wasu sassan Najeriya da yake yanzu wasu abinan wasu sassan suna kawo barazanar ɓallewa, su yunkuri na Obasanjo zai taimaka da mutuna abinda muka yi wa wasu, ya kamata mu ma mu yi kopi da haka.
Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, masanin harkar diplomasiya ne.
Wannan shi rikici ne, wato na cikin gida amma na ɓangaranci. To su mutanen Tigray duk da ma sun dade suna samun damar mulki a ƙasar, yanzu da mulkin watakila ba hannunsu yake ba, sai suka nuna cewa ɓangaransu zai janye daga cikin ƙasar Ethiopia. Kuma yaƙi ya yi, an ga abubuwa marasa daɗi, an sha wahala, an yi kashe-kashe, kuma dukkansu sun ji jiki yadda ba sa tunani, wanda dama ana ganin idan wani wanda yake da karɓuwa ya shiga tsakani za su saurare shi. To Obasanjo da Uhuru Kenyatta na Kenya sun yi tukutuku a cikin wannan magana, duka ɓangaraye sun karɓi wannan magana, kuma ana son a tabbatar da su a kwanaki kaɗan masu zuwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa sasantawar da hukumomin Habasha da na Tigray suka cimma a farkon wannan mako tana samar da muhimmiyar dama ta gaggawa da tsauraran matakan sa ido na ƙasa da ƙasa don daƙile ci gaba da ta'addanci da kuma matsalolin jin kai. An cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ranar Laraba bayan shafe kwanaki goma ana tattaunawa a birnin Pretoria na ƙasar Afirka ta Kudu, wanda ƙungiyar tarayyar Afirka ta shiga tsakani da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. A ranar 4 ga watan Nuwamba ne ake cika shekaru 2 da yaƙi a yankin Tigray na ƙasar Habasha tsakanin sojojin Tigray da na gwamnatin tarayya da kuma ƙawayenta na yankin, ciki har da makwabciya Eritrea. Binciken ƙasa da ƙasa zai zama mai muhimmanci wurin tabbatar da cewa ɓangarorin da ke rikici da juna waɗanda suka aikata cin zarafi ba su tsawaita cutar da farar hula ba, in ji Karin Kaneza Nantulya, mataimakiyar daraktan Afirka a ƙungiyar Human Rights Watch. Ƙungiyar ta ce ta tattara bayanan munanan keta dokokin yaƙi da cin zarafin bil'adama daga dukkanin ɓangarorin da ke rikici, ciki har da kisan gilla, fiyaɗe da cin zarafi ta hanyar jima'i da amfani da harsashe da kai hare-hare ta sama da kuma fashi. A ƙarshe, sojoji 15 da 'yan sanda sun jikata a wani samame da aka kai a gidan yarin El Litoral na ƙasar Ecuador a Guayaquil a jiya Alhamis. Fursunonin da ke tsare a babban gidan yarin ƙasar sun jefa gurneti a kan sojojin gwamnati, inda suka nuna turjiya a kan komawa da su a wani gidan yarin. Shugaban ƙasar Ecuador Guillermo Lasso, wanda ya je wurin, ya kira ga haɗin kan 'yan ƙasar wajen goyon bayan demokaradiyya a Ecuador da kuma yakin da gwamnati ke yi da duk wani ayyukan ta'addanci. Majiyoyin gwamnati sun ce sojoji 2,600 daga ma'aikatar sojin ƙasar da 'yan sanda ne suka shiga aikin da aka gudanar a gidan yarin na El Litoral. Kimanin fursunoni 1,000 ne aka sake musu wuri a kwana-kwanan nan domin rage yawan cunkoso a gidajen yari da kuma yadda za a shawo kan faɗa tsakanin ƙungiyoyi da ke gaba da juna.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Wani rikici da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a garin Masalata na gunduma birnin Kwadni na jamhuriyar Nijar a daren jiya Alhamis zuwa wayewar garin yau Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane 4, wani kuma na can kwance asibiti, rai kwakwai mutu kwakwai. Rikicin da ya haifar da zaman zulumi a garin, amma hukumomin yankin sun tura jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Ana zaman ɗarɗar yanzu haka a karkarar Masalata a cikin gundumar birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, biyo bayan kisan mutane 4 yayin da na 5 ake neman yuyuwar sanin kwantawarsa dama a wani fada da ya barke tsakanin daren jiya zuwa washegarin yau. Hukumomin birnin Kwanni sun garzaya garin na Masalata domin ganin halin da ake ciki da ma kwantar da hankulan jama'a. Malam Raliso Alili shine shugaban gundumar birnin Kwanni a lokacin da yake wa al'ummar garin Masalata jawabi.
Waɗanda sun samu rasuwa diyansu ne vraiment su kwantar da hankalinsu. Mutum bai yi makan shi shari'a, ako iko iko mu kullum kuna ganin shi kusa gare ku, da kun gani wani abu ku kiri iko. Kenan inda ku kun doki telefon an kire mu maza-maza, da wanga abu bai afkuwa patrikin mu ko ina mun so su, parce que chef de village yana da mutane da suka kawo mai labarin maza-maza. Ka doki telefon ka ce gashi-gashi mun sai mu zo mu turo shujawa inda mun samu a lokacin ciwon gabu da bai ba a samu mutuwa kamar haka. Vraiment abinda muka so gare ku, vraiment kiyaye gaba wadanga abubuwa ana cikin gari bai kamata ba ana yin su cikin gari, parce que Masalata karce kin kunni ne kake karce shojawa suna nan saboda ku suke nan saboda talakawa suke. A ba mutane hankuri, wadanga matasa da mata a ba su hankuri, vraiment kowa kace mai ya koma gida awo abinda afku ya afku nanna on va gérer ga a samu wadansu abubuwa kuma daga ba tunda wanga dai Allah ya kawo shi Allah ne. yau ne za a yi shi me ga a samu wani kuma
magajin garin birnin Kwanni Abdu Muhammadu dake dafawa shugaban gundumar tare da wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni ya kira mutanen masalata manoma da su yi hakuri su bar hukuma ta yana ta aiki
to sa mu kanmu imani duk abinda Allah ya kawo to hakan ne za a yi to abinda muke kira gare ku a matsayin ku na shugabanni kuma ku kwatanta mu baya su yi hakuri da wanga ai hakuri da shi a bar hukuma ta yi aikin ta
lalle
matasa dake abun ga ba su hakuri an sani duk wanda ya ga abin shi kwanci haka babu dadi ko ba ku ba mu ma da in mun ga haka ba mu jin dadi mai abu ya Allah zaka sai mu yi hakuri mu san mu duka ga Allah za a koma amma dai ai
garin masalata dake kasancewa karkara da ta yi fice a jamhuriyar Niger wajen tsafi da bugun kasa ta shiga wannan halin ne duk da yake da jumawa mutanen garin suka hango wannan matsalar na tafe inji mai garin masalata Ibrahim Dagel
yau ina ganin duka ba mu huce sati guda ba muke delegation tare da litijan na gari muka ta san masarki muka ga mai muka ce to wanga tashin karmamin da ake muka ce abin nan ya huce inda mun ka sani ya kamata a dibi abin gari kyau sarki da nan zamane dauki waya yake re komsai
to ne dai hukumomin birnin Kwanni suka kwashe fulani makiyaya na garin masalatar zuwa ma'aikatar karamar hukumar birnin Kwanni domin ba su mafaka yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da garzayawa don hana wani sabon hayaki sake tasowa tsakanin manoma da makiyaya na wannan yankin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga masalata a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako daga Niger yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya Shugabar kwamitin zabe ta Majalisar Wakilan Najeriya Aisha Jibril Doku ta jaddada cewa an tsara zaben shekarar 2023 ta hanyar amfani da wata sabuwar fasaha da za ta taimaka wajen dakile magudin zabe Aisha Doku ta bayyana hakan ne a wani taron wayar da kai a mazabarta game da nagartattun hanyoyin yada labarai don zaben da doka ta tanada ga rahoton da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aika mana
Aisha Doku ta ce koda wani yayi karambani ruga da akwatin zabe don wargaza sakamako na aikin baban giwa ne dan na'ura kai tsaye na dauka da kidaye kuri'un da aka kada kazalika ta ce sabuwar na'urar na da tsarin gane mutum ta hanyar hotonsa koda ko yatsunsa sun sude saboda noma ko wani aikin kwadago
to wannan na'ura ta riga ta da fuskar da dama a katin zabenka wannan na'ura za ta tabbata cewa kai ne mai wannan katin zaben daga wannan na'uran ta riga ta dauki hotonka ta dauki goyatsunka to ta baka dama a baka takarda na kada kuri'a idan aka baka wannan takarda ta kada kuri'a to ta riga ta dauki duk abin da ya kamata ta dauka naka saboda haka ba ji ai irin gizo kuri'u ka ga mai tasowa saboda wannan mai zaben abin da zaka je ka zaba din kai da kazo zaben an riga an tantance ka riga ka zo wurin don wani ya je ya cika wani number cewa su ne suka zo wurin zabe ba za a dauka ba saboda ita wannan na'urar ta riga ta dauki iyakacin mutanen da suka zo domin su je fa kuri'a a
yar majalisar ta bukaci yan Najeriya su fito su kada kuri'unsu ga duk wanda suke so ba tare da shakkar rashin adalci ba yayin da take gargadin masu yayata labarun na yanar gizo da gujewa yada labarun ƙarya ko na cin zarafi wani dan takara Aisha Doku ta ce doka ta tana da daurin watanni 6 ko biyan tarar naira 100,000 ga duk wanda ya karan tsaye ga yada labarun zabe ko kuma ya yanke hukuncin duka biyu masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya duba irin labarun da ba a iya kauce musu a kafafen labarun na yanar gizo da kuma ke da tasiri a zaben
kusan su ne waɗanda aka fi ba da muhimmanci abin takeici a nan maganan bangaranci arewa da kudu maganan kabilanci maganan addini kuma za su yi matukar tasiri kwarai da gaske a duka waɗannan jam'iyyu saboda dukkansu akwai kura da ta tashi akan batutuwan nan guda uku alal misali idan ka yi maganan addini sai a ce jam'iyyar APC da ta dau dan takarar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa duka musulmi wannan abu ya ta da kura sa'annan shi dan takarar jam'iyyar Labour ana ganin cewa taki-takin su gaba daya magana ce ta addini shi kuma dan takarar jam'iyyar PDP ana ganin cewa bai da kishin addinin sa wannan ma zai yi tasiri akwai kuma maganar kabilanci kowanne akwai kabilar sa akwai abin da za a faɗa game da kabilancin sa akwai kuma maganar bangaranci
anan Dr. Kari ya shawarci masu zabe su duba abubuwan da yan takarar suka yi a baya dan ganin wanda za su kada wa kuri'a
kamata yayi a ce su masu kada jama'a da ma sauran al'umman Najeriya su bi cancanta, su bi mutanen da suke ganin cewa da gaske idan aka waiwaya baya aka kwatanta abubuwan da suka yi ko kuma suka kasa yi za a yi cewa sun cancanta ko kuma ba su cancanta.
Hukumar zabe ta bayyana cewa kafafin yada labarun yanar gizo musamman masu yada jita-jita na kawo babbar barazana ga shirin zaben. Nasiru Adamu Alhikayen muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a gudanar da zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar dokokin Amurka, shugaba Joe Biden ya yi gargaɗi kan yadda tsarin demokuraɗiyyar ƙasar yake fuskantar barazana. Sannan har ila yau za ku ji cewa shugaban na Amurka ya zargi kamfanonin mai da yin amfani da yakin Ukraine wajen cin ƙazamin riba. Za ku ji dalilinsa. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Tuwai ne rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben rabin wa'adi ko kuma na 'yan majalisar dokoki a nan Amurka. Shugaba Joe Biden ya yi gargaɗi kan barazanar da tsarin demokuraɗiyyar Amurka ke fuskanta. Yana mai cewa akwai wasu da ke ƙoƙarin tsunduma ƙasar a cikin yanayi na ruɗani. Yayin wani jawabi da ya yi da yammacin ranar Laraba, Biden ya yi kira ga masu kada ƙuri'a da su tambayi kansu ko 'yan siyasar da suke neman takara za su amince da sakamakon zaɓe idan sun ci ko sun faɗi.
As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, attorney general.
Biden ya ce a daidai wannan lokaci da nake tsaye a gaban ku a yau, akwai 'yan takara a matakai daban-daban a Amurka da suka ki yadda cewa za su amince da sakamakon zaɓen da zai fito.
They will not commit to accepting the results of elections that they're running in.
Cikin jawabin da ya mai tsawon minti 21, Biden ya ciciki tsohon shugaba Donald Trump saboda ci gaba da yin ikrari ba tare da wata hujja ba cewa an yi masa maguri a zaben 2020. Mutum da ya ce ya rubuta wutar rikicin siyasa tare da jefa fargaba a zakatan masu kada ƙuri'a. Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin Amurka sun kwatanta jawabin Biden a matsayin wani abu da a ganinsu zai iya haifar da rarrabuwar kawuna tare da kawar da hankulan mutane daga irin gazawarsa. Wannan kenan. Ta wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka har ila yau ya zargi kamfanonin mai da yin amfani da yakin da Ukraine ke fama da shi wajen cin ƙazamin riba. A ranar Litinin din da ta gabata, Biden ya kwatanta ribar dala biliyan 100 da wasu manyan kamfanonin mai shida suka samu cikin watanni 6 da suka gabata a matsayin abin da ya wuce hankali. Ya kuma zargi kamfanonin da cewa ribar za ta tafi aljihun masu hannayen jari ne a kamfanonin, maimakon a tausayawa talakawa masu sayan mai a gidajen mai ta hanyar rage farashin lita.
Last week Shell announced that it made $9.5 billion in profits for the third quarter. $9.5 billion.
Biden ya ce a makon da ya gabata kamfanin Shell ya bayyana samun ribar dala biliyan 9.5 a zango uku na shekara, wanda ya ninka ribar da ya samu a bara. Sai kuma kamfanin Exxon da ya samu ribar dala biliyan 18.7.
Exxon's profits for the third quarter were $18.7 billion.
Biden ya kuma ce idan kamfanonin ba su rage farashin man ba tare da ƙara adadin da suke haƙowa, za su biya kuɗaɗen haraji masu yawa tare da fuskantar wasu tsauraran matakai. Wasu dai daga cikin 'yan Republican sun ce matsalar daga shugaba Biden ne ba daga kamfanonin ba. Cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa a ranar Litinin, Sanata Kevin Cramer da ke wakiltar North Dakota ya ce Biden kawai yana ɗora lakin hauhawar farashin man ne a kan kowa domin ya wanke gwamnatinsa yayin da ya ga an doshi zaɓen rabin wa'adi. Amurka ta saka tukuncin dala miliyan 5 ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani ɗan ƙasar Singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa Koriya ta Arewa da zumar ganin an daƙile shirin ta na mallakar makaman nukiliya. Ana zargin kwakke sanne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya suka saka wa Koriya ta Arewa, inda ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar ƙarƙashin wani kamfanin jirgin ruwan Singapore da ake kira Swansea Port Services Limited. Mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Paul Hastings ya ce kwakke san ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar ta Koriya ta Arewa tare da yin juyen man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai Koriya ta Arewar. Matakin saka wannan tukuci da Amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin Washington ke yi na daƙile duk wata kafa da za ta taimaka wa Koriya ta Arewa wajen mallakan makamai, halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin na wannan makon, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Stephen Harman da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu Kauran na Boda, jihar Zamfara. Kace harin da aka kai wa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan wani abin damuwa ne, domin hakan ya nuna cewa rayuwar tsohon Prime Minister tana cikin hatsari. Akwai bukatar jami'an tsaro su tsananta bincike don gano waɗanda ke yi masa barazana. Sai kuma ra'ayin Murtala Bala Abu Mubarak Durami Garki Abuja. Kai ko cewa kake salon sashen Hausa, don Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba in bayyana ra'ayina game da harin da wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kai wa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan a wajen zanga-zanga. Mun yi tir da Allah wadai da fatan gwamnati za ta ɗauki matakan gano waɗanda suka ƙaddamar da wannan mummunan aiki, shi kuma Allah ya ba shi lafiya, amin. Sai ra'ayin haɗin gwiwa daga Malami Kura garin Sarkin Noma, jihar Yobe Gulani, da Ayuba Isa Sarkin Noma. Kuka ce tabbas zuwan shugaba Buhari ƙasar Ingila bai zo mana da bamaki ba, ganin yadda suka bari asibitocin ƙasarmu suka lalace domin kada talaka ya mori mulkinsu. Fatanmu Allah ya zaɓa mana shugaba na gari. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Husaini Dangote Karasuwa. Kace don Allah ku ba mu dama mu yi yabo tare da jinjinawa ga masu rike da mukamai na gwamnati ko na siyasa da ke ƙasar Ghana akan matakan rage wa kansu albashi da suka yi sakamakon tsadar rayuwa da masu ƙananan ƙarfi suke fuskanta, don samun damar inganta rayuwa masu ƙaramin ƙarfi. Hakika wannan abu ne mai kyau, da fatan sauran kasashen Afirka da ke fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli za su koyi da su, don a gudu tare a tsira tare. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar cigaban mu a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan hankali za mu riƙa karantawa.
Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To, Maryam, a takaice, watakila a shirye Rasha take ta harbe sojojinta da suka koma bangaren Ukraine, a cewar ma'aikatan tsaron Birtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin Rasha da Ukraine. Saboda ƙarancin kuzari da rashin sanyin aiki, watakila sojojin Rasha za su fara tura dakaru masu kafa shinge ko kuma masu toshe sassa, in ji sanarwar bayanan sirri na yau Juma'a. Waɗannan rukunonin na barazanar harbi sojojinsu da suka koma Ukraine domin tilasta musu kai farmaki.
To, masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shira. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyarmu Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.